This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lasariya ta Lahadi kan mitoci 22-25. A jamhuriyar Nijar ana jin mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da Faraya da Nomad da Sarauniya da Dalol da Niya a birnin Kwani. A duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Tujuma Ali Mustafa Sakwato tare da Mahmud Lalo ne a nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye da ke tsakiyar birnin Washington DC muke tabon ku ga shirin mu na wannan lasariya. Mu fara da kanin labarai.
Hukumomi a ƙasar Somalia sun ce wata na'urar ɗaukar hoto ta nuna mutumin da ya mutu a cikin jirgin Dalo a matsayin wanda ake zargi da haddasa wata fashewa a cikin jirgin. Masu aikin ceto na can a ƙasar Taiwan suna ƙoƙarin neman waɗanda suka tsira da rayukansu bayan wata girgizar ƙasa da aka yi. ‘Yan takarar neman shugabancin Amurka ƙarƙashin jam’iyyar Republican sun tafka muhawara a New Hampshire wacce ta fi mai da hankali kan harkokin ƙasashen waje.
To gaishe ka Mahmud. To bayan Mahmud ya gama baku labaran duniya, muna da rahoto kan bazuwar wata cuta a Najeriya.
Karon farko an sami wata mata da ke ɗauke da zazzabin lasa a jihar Ogun.
Sannan za mu je da wasu ke kallon cire wasu hakimai da aka yi a jihohin Kano da Jigawa.
Da wanda ya faru a Jigawan da wanda ya faru a Kanon, dukaran tsaye ne.
Daga birnin Abuja, Najeriya kuma.
Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya mai da martani akan hukuncin da kotun koli ta yanke cewa ya fuskanci shari'a a kotun da'ar ma'aikata a bisa zargin yin ƙarya a lokacin da yake bayyana dukiyar da ya mallaka.
To sannan koya Sakwata suke ji game da auren da suka ce nasiri ne da gwamnan su ya je yiwu a Kano?
Da yake dai din namiji dai mijin mata hudu ne. Ki da yana neman canji shi ya sanya.
Me girma gwamnan kuma? Ya yi aure sabon aure? Ah to ban da labari gaskiya.
To bayan duka wannan yau Lahadi ce da haka muna da shirin bishara na Grace amma bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Hukumomin ƙasar Somalia sun ce na'urar ɗaukar hoton da aka dasa a filin tashin jirage ta nuna hotunan bidiyon wasu mutane biyu suna miƙa fasinjin nan da ya mutu wata na'urar kwamfuta ta tafi da gidanka. Gabanin wata fashewa da aka samu a lokacin jirgin na cikin tafiya a ranar Talatin da ta gabata. Kakakin gwamnatin Somalia Abdulsalam Ahmed Ato ya gaya murya Amurka cewa hotunan bidiyon sun nuna yadda mutanen biyu suka miƙa mutumin na'urar kwamfuta a asirce. Kuma hotunan sun nuna cewa lallai mutumin ne ya rasu bayan da aka samu fashewar. A kwanakin baya wani jami'in tattara bayanan sirrin ƙasar ya gaya murya Amurka cewa ana tsare da wasu ma'aikatan filin tashin jiragen da na kamfanin jirgin Dalo domin a tuhume su. Kuma ciki har da wasu mutane biyu da ake ganin babu haufi su suka mi taimakawa mutumin da ake zargi da haddasa fashewar. Abdulsalam ya ƙara da cewa masu bincike suna riƙe da mutane 20 zuwa yanzu kuma cikinsu akwai wasu ma'aikatan gwamnati da wasu 'yan kasuwa da suka taimaka mutumin da ake zargin. Koriya ta Arewa ta harba wani makamin roka mai tafiyar dogon zango a yau Lahadi wanda ta kwatanta a matsayin aiki ne na harba na'urar tauraron ɗan adam. Abin da ya saba wa dokar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gindawa wato ta gindayawa ƙasar na haramta mata amfani da fasahar makami mai linzami. Da sanyin safiyar yau ne Koriyan ta yi gwajin a tashar Tongchangri da ke kusa da arewa maso yammacin kan iyakar ƙasar China. Makamin da ya nausa ne zuwa kudu maso yammaci inda ya ƙetara ta saman tsibirin Okinawa da ke ƙasar Japan. Daga baya Koriyan ta fitar da wata sanarwa ta kamfanin dillancin labaran ƙasarta inda ta tabbatar da harba makamin rokan. Wata rundunar sojin Amurka ta musamman ta ce ta ga girmawar wani makami mai linzami a sararin samaniya wanda ta ce an yi nasarar harba shi. China dai ta yi nuni da cewa wannan gwajin makami ka iya zafafa zaman ɗarɗarɗin da ake yi a yankin. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce fiye da mata 300,000 da ke ɗauke da juna biyu suka kamu da cutar zika da ke wato da cizon sauro ke yaɗawa. Sai dai a wata hira da aka yi da shugaban ya ce babu wata ƙwaƙƙwarar hujja da take alaƙanta cutar ta zika da yadda ake haihuwar jarire da nakasa aka. Babu dai makarin wannan cuta ya zuwa yanzu a duk faɗin duniya. Shugaba Santos ya ƙara da cewa ƙwararru daga Amurka za su isa ƙasar domin taimakawa wajen gudanar da bincike kan cutar, wacce ya ce ta harbi kusan mutane 25,000 a ƙasar baki ɗaya. A ranar Juma'a ita ma Brazil ta ce an samu samfur ɗin cutar a yawu da kuma fitsarin masu ɗauke da ita. lamarin da yasa ake fargabar cutar ka iya sauran yaduwa ta hanyar musayari wasu na ukar ruwan jiki da wato jikin nan Adam kamar yawun. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan takarar neman shugabancin Amurka ƙarƙashin jam’iyyar Republican sun tafka muhawara a New Hampshire wacce ta fi mai da hankali kan harkokin ƙasashen waje inda suka yi ta suka junansu a daren jiya Asabar. Wannan muhawara ta gudana ne yayin da ya rage ƙasa da kwanaki uku a yi zaben New Hampshire a yunkurin fitar da ɗan takarar da zai wakilci jam’iyyar a zaben ƙarshen shekarar nan. Daga cikinsu dai babu wanda ya fi fusata kamar gwamnan New Jersey wato Chris Christie wanda ya yi ta cicikar sanata mako rubio a farkon muhawarar inda ya ce ba shi da kwarewar da zai iya zama shugaban ƙasar Amurka. A ɗaya ɓangaren kuma hamshakin attajirin nan Donald Trump ya fi mai da hankali ne a kan matakan da yake so ya ɗauka game da batun bakin haure ciki har da batun gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. Kana ya ce zai mai da hankali sosai wajen yaƙi da ƙungiyar ISIS. Shi dai Ted Cruz wanda ya zo na farko a zaben Iowa cewa ya yi akwai buƙatar hare-haren da ake kaiwa a Siriya da Iraki su kasance sun mai da hankali kan ‘yan ta’adda kaɗai ba kowa da kowa ba. A ƙarshe dubban masu aikin ceto na can a ƙasar Taiwan suna ƙoƙarin kawar da gine-gine da suka rufe mutane bayan wata girgizar ƙasa da ta afkawa birnin Tainan a jiya Asabar domin ganin ko za a samu waɗanda suka tsira da ransu. Zuwa yanzu hukumomi sun ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.4 ta halaka mutane 24. Yayin da ta jikkata fiye da 500 a birnin Tainan mai yawan mutane miliyan 2. Mafi yawan waɗanda haɗarin ya rutsa da su sun kasance ne a wani bene mai hawa 17 wanda ya ruguje baki ɗaya. Hukumomi sun ce za su yi bincike su gani ko an bi ƙa'idojin da aka shimfiɗa wajen gina wannan bene. Ana dai hasashen aƙalla mutane 250 ke cikin ɗakunansu a lokacin da haɗarin ya auku, inda yanzu haka ake ƙiyasin fiye da mutane 120 na maƙale a cikin ɓaragizan gine-ginen.
To, Mahmud Lalo ya kawo muku labaran duniya daga Washington. To, madalla yanzu sai rahotanninmu, bari mu fara daga jihar Ogun.
Karon farko an sami wata mata da ke ɗauke da zazzabin lasa a jihar Ogun. Matar 'yar shekaru 28 da haihuwa ta fara zazzabi ne tare da nuna alamun kamuwa da zazzabin lasa bayan da ta dawo daga wani balaguro inda ta je bikin jana'iza a jihar Ebonyi. Dr. Babatunde Ifeanyi shine kwamishinan lafiya na jihar Ogun da ya shaida wa taron manema labarai haka a birnin Abeokuta fadar gwamnatin jihar Ogun. Dr. Babatunde Ifeanyi ya ce bayan kwanaki 5 da matar mai shekaru 28 ta dawo daga jana'iza a jihar Ebonyi sai kawai ta fara zazzabi. Daga nan aka garzaya da ita zuwa wata asibitin shan magani, kana aka sake kai ta a wani asibiti mai zaman kansa kafin daga baya aka sanarwa ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Ogun inda an ka gano cutar ta lasa. Shinan lafiyar na jihar Ogun ya ce waɗanda aka keɓe da suka yi mu'amala da ita sun haɗa da ma'aikata 22 na asibitin farko, jami'an asibiti 25 na asibiti ta biyu da suka yi jinyarta, da 'yan uwanta guda 3 da sun ka kula da ita, sannan an rufe asibitocin 2 da sun ka kula da ita. Ya ce an kai maras lafiya ɗin a wani keɓaɓɓen wuri a asibitin koyarwa da ke Olabisi Onabanjo da ke Shagamu don a ci gaba da lura da ita. Dr. Ifeanyi ya ce a asibitin koyarwar inda an ka kaita akwai masana yaduwar cututtuka, farfesoshi da dai sauransu da za su yi nazarin rashin lafiyarta tare da bada shawara akan mataki na gaba.
Idan ba a manta ba, a kwanakin baya ne ministan kiwon lafiya na Najeriya Professor Isaac Adewole ya ce cutar lasa ta bulla a jihohi 17 da ke Najeriya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Idan ba mu san tiye ta ba mu tsafta jiki tsaftar gidaje litoci mu dauki shawara su litoci mu dauki shawara su.
To, a gaishe ka Hassan. To, sai Abuja inda za mu ji mutane kan hukuncin da wata kotu ta yanke na cewa dole sai shugaban majalisar dattawa ya gurfana a gaban shari'a.
Shugaban majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya mai da martani akan hukuncin da kotun koli ta yanke cewa ya fuskanci shari'a a kotun da'ar ma'aikata a bisa zargin yin ƙarya a lokacin da yake bayyana dukiyar da ya mallaka. A wata takarda mai dauke da sa hannun Yusuf Olayiyonu mai magana da yawun saraki wanda aka raba wa manema labarai yana mai bayyana takaicin sa game da hukuncin inda ya jaddada cewa zai wanke kansa a shari'ar da ke tafe. Ibrahim El-Sudi wanda yana mai baiwa saraki shawara a harkar shari'a ya ce kotun da'ar ma'aikata bai bi ka'ida wajen gurfanar da sarakin ba.
Ka'idar shine cewar an yi confronting din sa kuma charging an yi charge daidai. Wannan muna kalubalanta kuma doka ta yadda cewar mu kalubalance hakan. Idan ko kana kalubalantar hurumin kotu na sauraron caji wadda aka yi shi ba daidai ba, to doka ta ce ba sai ka gurfana a gaban kotu ba, sai an gama wannan. Idan aka tabbatar cewar lalle kotu tana da hurumi, to shikenan sai ka gurfana ka fuskanci shari'a.
To me yasa ba zai yadda kullun mangwaro ya huta da kuda ba?
Wannan kuma hurumin ƴan majalisa ne, in yau suka ce ba sa buƙatar sa shikenan za a cire shi, amma babu wani mahaluki daga waje wanda ya isa ya cire shi.
Yaya masu fashin baki akan al'amuran yau da kullun irin su Hassan Saddau nake kallon wannan lamari?
Ni a tunanina a daidai wannan lokaci ya gurfana ba da jin wani abu matukar ya san ya taka gaskiya, yana kuma gadaran gaskiyar yake yi. Ba mu da wani haufi, ni ba na zargin sa, ban tabbatar da haka ba domin babu wani kotun da ta tabbatar da haka. Zuwansa shine zai tabbatar ko gaskiya ne ko rashin gaskiyar. So zuwansa kuma zai sa idan yana da gaskiyar zai kara horin jini. Idan ko dama ba haka bane, to kaga shikenan sai mu ce umma ta gade Aisha a wannan harkan.
A kwanakin baya can kotun tarayya da ke Abuja ma dai bata amince da bukatar saraki na hana kotun da'ar ma'aikata tuhumarsa ba. Kotun da'ar ma'aikatan na tuhumar Bukola Saraki ne a bisa zarge-zarge 13, cikin su har da zargin kin bayyana kaddarorinsa da ya mallaka a lokacin da yake gwamna a jihar Kwara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Shari'a yau tana sarata kowa da takara da ta yi aji. An yi shari'a mai yawa, an san a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina.
To a gaishe ki Madina. To yanzu ma kaɗan za ku ji abin da Sakkwato ya suke cewa game da auren da suka ce na sirri ne da gwamnan CJU a Kano, amma tukuna bari mu gama da jihohin ita Kanan da Jigawa inda aka cire wasu hakimai kuma abin ya zama cece kuce.
Wata wasiƙa daga fadar mai martaba Sarkin Dutse ya ɗauke da sa hannun Malam Yunusa Garba ta ce ofishin sakataren gwamnatin jihar Jigawa ne ya umarci Sarkin na Dutse ya dakatar da hakimin na gundumar Bamaina Alhaji Mustapha Silalamido daga aikinsa saboda shari'ar da ke tsakaninsa da hukumar EFCC a babbar kotun tarayya da ke Abuja. Lauya Audu Bula Mabukarti, malami a tsangayar karatun lauya ta Jami'ar Bayero Kano, ya yi tsokaci dangane da wannan batu.
A fahimta ta wannan takarda ba ta bisa doka. Dalili ko shi ne su waɗanda suka dakatar da shi wannan hakimi tamkar wato sun wuce gona da iri ne ta hanyar wato fara yi ma mutum hukunci kafin kotu ta yi masa hukunci. Sashi na 36 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanaji cewa duk wanda ake zargi da ya aikata wani laifi to a dauke shi a matsayin wankake har sai kotu ta kama shi da laifi. Kuma a dokokin Najeriya ni dai har yanzu ban san wata doka da tace a dakatar da wani wai saboda ana masa shari'a a kotu ba.
Ita ma dai majalisar masarautar Kano ta warware rawanin dagacin garin Ganduje Alhaji Sani Umar Ganduje wanda ke zaman kane ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje. Matakin dai na da nasaba da takaddamar kuɗi tsakaninsa da wasu talakawan yankinsa ne. A nan ma dai barista Audu Bula Mabukarti ya ce
masarautun gargajiya a Najeriya suke kuma su ma kundin tsarin mulkin Najeriya yana aiki a kansu. Kuma sashi na 36 na kundin tsarin mulki da kuma shari'o'in da kotunanmu, manyan kotunanmu suka zartar ya kawo wato ka'idojin da sai an bi kafin a kama mutum da laifi a sauke shi daga mukamin shi ko a ce kore shi daga aiki. Idan an bi waɗannan duka ka'idoji sai aka sami mutum da laifi, to kaga daga ƙarshe za a iya cewa abin da aka yi yana bisa ka'ida. Amma idan aka yi ba a ba mutumin ikon sauraro, to a nan ba a bi ka'ida ba, kuma in aka je kotu daga ƙarshe kotuna za su wato warware wannan wato hukunci da aka zartar.
Ko da kuwa majalisar masarautar ce ta ko sarkin ne da kansa yayi
kwarai da gaske, shi kanshi sarkin ma kotu za ta iya cire shi bare kuma warware wani abu da ya yanke.
Su ma dai masu kula da al'amuran yau da kullum sun yi tsokaci
da wanda ya faru a Jigawan da wanda ya faru a Kanan dukaran tsaye ne a janye shigar da siyasa a cikin al'amuran da suka shafi wannan sarauta tamu ta kasar Hausa mai daraja mai kima wanda Bature kansa haka yazo ya same mu da dabi'o'in mu da ka'idojin mu da kuma bisa adalcin mu gwamnati ta kan shiga ta katsalandan irin wannan kamar kaga kamar wannan a ce gwamnati ce daga jiha ta aiko kawai ta ce a ga ya ba sarki ka dakatar da hakimi kaza ana iya kallo kamar burbushin siyasa ya shiga cikin harkar aikin kamar shi mahaifin wannan hakimi tsohon gwamna ne tsohon minista ne na kasa ita gwamnati ta guji na yi da za ta waye gari inda har mutanen ta za su fara dubawa su ce a'a saboda ba babansa ne yake mulki ba ko kuma ba siyasar babansa ce take mulki ba shi saka yake fuskantar wannan musguna
Malam Habu Ahmed kenan anan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
zamani ay Allah ke da shi dan adam baya da zamani almudabbiru ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani Allah mai da shi
to a gaishe ka Malam Mahmud to bari mu karkare rahotannin mu a jihar mu ta Sokoto wacce gwamnati ta jeyo aure da aka ce ya bayo Sokoto mamaki dan ba sa da labarin sa
Lamarin auren gwamnan ya zo mafi akasarin jama'ar jihar Sokoto a bazata musamman saboda yadda aka gudanar da shi a asirce. Barista Aminu Waziri Tambuwal Lai ta tabbata ya angwance da amaryarsa Maryam Mustapha bayan da aka daura auren su a ranar Juma'a nan da ta gabata a birnin Kano. Na nemi jin ta bakin mashawarcin gwamnan akan sha'anin watsa labarai Malam Imam Imam wanda ke ganin wannan lamari ne da ya shafi rayuwar gwamnan.
Wannan ba abu bane da za a ce an ce ko ba a ce ba. Abu ne da a turance ana cewa wannan private matter ne wato kanshi da cewa shi kanshi da iyalin shi ba abu bane da ya zama na abin da za a ce an hito ana maganar shi a fili ko a kasance.
Kaga al'amari a yanzu ba yana amsa sunansa kaɗai na Aminu Waziri ba yana amsa sunan jagoran jihar Sokoto ne wanda kaga jama'ar jihar Sokoto tana da bukata watakila su san abubuwan da ke faruwa tare da shugabansu.
Tabbas jama'ar jihar Sokoto shi da ma'aika sun bi ta koyo musu komai ba. Saboda haka idan aka ce yau yayi abu ko aka ce bai yi ba shi Aminu Waziri a matsayin gwamnati kanshi zai fito ya gaya ma Sokoto.
Duk da yake lamarin ya zo wa jama'ar jihar Sokoto a bazata to amma bai kasance wani bakon al'amari da ya ba su mamaki ba.
Sunana Ibrahim Salihu Isa. To gaskiya ra'ayi na auren da yayi ya dace saboda dai dan adam yana da bukata ta ya gabata ko yana da yanci ne ya gudanar da rayuwa ta game da yadda ya dace in dai bai saba ma shari'a ba. To abin da na san mutane za su ce kila yayi auren cikin sirri. To kuma saboda zama ne babba in dai yayi haka ne dan a kawo da wani raye da wasu biki da wasu hidimomi ni gaskiya gare ni ya dace dan ko ni adda hali zan taya in yi abina haka nan zan yi ne gaskiya.
Sunana Ibrahim Usman Binji. To ni ana wa gani gaskiya kowa duk wanda adda halin ƙara mata yana ai ƙara mata kuma na yi farin cikin da ƙara mata da yayi saboda duk wanda kamar kai yanzu in kana da halin ƙara mata kaga ƙara za kai kuma amma in shugaba ya kamata a ce har mata ma hudu suna da.
To ni dai sunana Saratu Zubairu dai ke dai din namiji dai mijin mata hudu ne dan haka ina ganin ki da yana neman canji shi ya sanya abinda zai mishi fata shine ubangiji Allah ya bashi zaman lafiya kuma ya bashi ikon yin adalci a tsakaninsu.
Sunana Lawal Aliyu mai girma gwamna kuma yayi aure sabon aure to ban da labari gaskiya.
To in baka labari an daura wa gwamnan jihar Sokoto aure a ranar Juma'a da ta gabata a garin Kano menene ra'ayinka?
To kawai Allah dai ya basu zaman lafiya kuma watakila yana so yayi kadi ne shi yasa yayi aure. To mu dai fatan mu shine idan dai har ya tabbata da gaske ne to Allah ya basu zaman lafiya.
Zainab Mustapha yar shekaru 36 ta kammala karatunta na digiri ne a Jami'ar Bayero dake Kano kafin kasancewarta mata ta biyu ga gwamnati Tambuwal wanda ba da dadewa ba da ya cika shekaru 50 da haihuwa. Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria.
To ma da latu a gaishe ka Murtala. Jama'a kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen Hausa na murya Amurka ne daga birnin Washington DC inda muna safiya ce muna karfe 10:20 na safiya din. Da grace.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin yana tare da Pastor Yahaya Lawal mai gurmi wanda yake amfani da baiwa da Allah ya masa wajen aikin bishara. To Pastor Yahaya barkamu da saduwa da kai a wannan shiri na bishara.
Barka dai Hajiya.
To ko zaka bayyana mana cikakken sunanka da inda ka koyi wannan sana'a ta gurmi?
Eh sunana Yahaya Lawan, kuma na koyi wannan sana'a ta gurmi tun ina kauye a can a garin mu a jihar Kano a wata karamar hukuma da ake kira Rogo.
A to a lokacin da kuke tashin nan akwai wani mai kada gurmi ne a ƙauyen ku da ya baka sha'awa ka koya daga gare shi ko kuma irin karambani ko zance na yara?
Wannan kuma gaskiya ne, kuma ya faru hakan ne ta wajen karambani na yara wanda muka taso tun muna kananan yara. Abun sai ya zama kamar sana'a, kowa yana yin wannan, ka ganshi da gurmi, wannan ka ganshi da gurmi. Waɗansu sun iya, waɗanda suka jimre sun iya, ya zama musu sana'a, sun kai ga cin abinci. Waɗanda suka sashin bishara, kuma kamar ni yanzu na moritawa Ubangiji Allah ya bani iko na jimre na sashi a cikin aikin bishara. Waɗansu kuma basu iya sun jimre ba, domin ba kowa ne zaka fara abu da shi ya dore ba. To waɗanda suka dore suka jimre ya kai ga ya zama musu sana'a, waɗansu sun shiga duniya da shi, suna cin kuɗi da shi. Ni kuma Allah ya taimake ni cikin alherinsa, na juya shi zuwa aikin bishara, ya zama mun abinda nake takama da shi ta wajen aikin bishara, ta shelar bisharar Almasihu.
To zaka iya cewa shekaru nawa ka shafe yanzu kana aikin bishara da wannan gurmi?
Na shafe ya kai shekara 15 a yanzu haka, in ma bai fi ba, ina aikin bishara da wannan gurmi da nake da shi yanzu.
Yawa, to daga cikin waƙoƙin da ko dai ka rubuta ko ka kirkiro ko ka rera da wannan gurmi, ko zaka dan rera mana guda ɗaya?
Insha Allahu zai iya yiwuwa haka Hajiya da ikon Allah.
To bismillah.
Allah ya karimu, Allah tere jalalu, mekuta da tali. Allah in ya baka waza ya kwace, in ya hanaka waza ya baka. Baiwa da wanda wance kowa an bashi aha. Mikawa in kai bishara birni da kauye, ina aikin bishara. Fa'iza Almasihu shine ya kira ni ya kai inda ya bishara.
To madalla, so da dama mawaka da suka yi fice sukan rera waka ne domin bayyana abin da ke zuciyarsu. Waɗansu suna waka soyayya, waɗansu su yi kashedi, waɗansu su yi matashiya da dai sauransu. To kai menene musamman kake mai da hankali akai a cikin kamar waƙoƙi da kake a gurmi da wannan?
Abin da nake mai da hankali akai dungurungun abin da na dogara akai, abin da na zauna akai kenan aikin bishara, gaba da baya bishara, gida bishara, daji bishara, ina ka fito bishara, ina za ka bishara, me kake cewa bishara, me za ka ci bishara, duk abin da na dogara akai shine bisharar Almasihu dan Allah.
Yawa, to daga cikin waƙoƙin da ka rera misali, wacce ce ka fi jin daɗinta, ko kuma bisa ga ganinka jama'a suka fi jin daɗi a cikin duk waƙoƙin da ka rera a cikin shekaru 10 nan da ka fara buga gurmi?
Da na ce jin daɗinsu, ko kuma wanda na ga kamar jama'a ma suna jin daɗinsu, wadda ta zama ka waka da nake kiranta da suna Allah Rabbana.
To ko za ka rera mana Allah Rabbana?
Sai za mu iya rera muku Allah Rabbana.
To bismillah.
Allahu Rabbana,
Rabbana Allah Ubangiji na Rabbana Allah mai tare da rana Allah mai kumi da dariya Allah mai maza da mata Allah Ubangiji na Janna Allah ka taimaka min wahabu Allah katai maka ya tarjallalu Allah katai maka ya almasihu Allah katai maka ya aljabaru Allah katai maka ya alaziz katai maka arrahmanu Allah katai maka mun
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji ci gaban hirar tamu da Fasto Yahaya. Yanzu a madadin Fasto Yahaya Lawai mai gurmi.
To a gaida Grace sai mun dawo da mako zuwa wato mako mai zuwa da wani sabon shiri na bishara din ne ta girsa amma kafin mu kawo muku labarai ta kici ga wannan.
Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryen mu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murnar fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryen mu na taskar VOA a talabijin kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Sarauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shirye na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku.
Haka yake yanzu karfe 10:27 na safe ga labarai a takeice.
Hukumomin kasar Somalia sun ce na'urar ɗaukar hoton da aka dasa a filin tashin jirage ta nuna hotunan bidiyon wasu mutane biyu suna miƙawa fasinjan nan da ya mutu, wata na'urar kwamfuta ta tafi da gidanka gabanin wata fashewa da aka samu a lokacin jirgin na cikin tafiya a ranar Talata da ta gabata. Kakakin gwamnatin Somalia Abdulsalam Ahmed Ato ya gaya murya Amurka cewa hotunan bidiyon sun nuna yadda mutanen biyu suka miƙa mutumin na'urar kwamfuta a asirce, kuma hotunan sun nuna cewa lallai mutumin ne ya rasa wato ya rasu bayan da aka samu fashewar. Koriya ta Arewa ta harba wani makamin roka mai tafiyar dogon zango a yau Lahadi wanda ta kwatanta a matsayin aiki ne na harba na'urar tauraron ɗan Adam, abinda ya saba wa dokar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gindayawa ƙasar na haramta mata amfani da fasahar makami mai linzami. Da sanyin safiyar yau Koriyan ta yi gwajin a tashar Tongchangri da ke kusa da Arewa maso yammacin kan iyakar ƙasar China. Makamin da ya nausa ne zuwa kudu maso yammaci inda ya ƙetara ta saman tsibirin Okinawa da ke ƙasar Japan. Daga baya Koriyan ta fitar da wata sanarwa ta kamfanin dillancin labaran ƙasar inda ta tabbatar da harba makamin. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce fiye da mata 3,000 da ke ɗauke da juna biyu suka kamu da cutar Zika da cizon sauro ke yaɗawa. Sai dai a wata hira da aka yi da shugaban ya ce babu wata kwakkwarar hujja da take alakanta cutar ta Zika da yadda ake haihuwar jarirai da nakasa aka. Shugaba Santos ya kara da cewa kwararru daga Amurka za su isa ƙasar domin taimakawa wajen gudanar da bincike kan cutar, wacce ya ce ta harbi kusan mutane 25,000 a ƙasar baki ɗaya. ‘Yan takarar
Mahmud Bano ja maka burki don lokacin buya dano inda za mu ƙarƙare shirye-shiryenmu na wannan lokaci da yin bankwana ga duka masu ramu sai gobe domin yi ba mu da shirin daidaiton Lahadi ce. Kafin mu tafi muna ta'aziyar rashin da aka yi na Alhaji Abubakar da kuma Alhaji Garban Garba Jabo a Sokoto, Allah ya ji kansu ya ramshe su. A madadin duka masu sashen wasu murya Amurka musamman shi Mahmud da shi wanda ya ja motar wato mai ba da umarni Caleb Getacho da kuma injiniyoyinmu ne ne a jin musu kan Sokoto. Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.